الدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبدا كراتم من رياض الصالحين مثل جمعة أنا دوبيل سنغرين جميتا ايو ان شاء الله زامو درسي نقوم ما شاء هدو وانا سين كتاب الفضائل واتو كنين لكي بياني اكام فللم وسو ايوكا ومنا باب الامر بالمحافظة على الصلوات المفروضات باب لكي امرني دا اكياي سلولي قدا بيار سبو دا مهمان جسو انا تماني زامو تاشو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. أكن يقول وانا ليش بخاري لمسلم سكر وتوش وعن ابن مسعود رضي الله عنه لقاب الله إذا مسعود ألا يرددش قال إيتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بيما زن الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وني أيوكا نسوك في أتن أيوكا ودن قال سيتي الصلاة على وقتها صلى أكلوك تنتا قلت ثم أيو سنتي سننسي وني قال بر الوالدين سننسي كوتتا وإياي قلت ثم أيو سننسي نتي سي وني قال الجهاد في سبيل الله جهادي دون دوكك الدين الله متفق عليه بخاري ومسلم سكرويتو حديث إذن وإن حديثة سنة ديوة وإن دا أكي تنبوية منزا سواني أيو كان يسوك في تقوم سيكا غام سوشن سنة تابعا ينزو أنا أشي صلى عكا لوكا تنتا لوكا غا توحيدي يافي صلى توحيدي يافي صلى kama aka ce sallah akan lokacin ta to wani hadisin ko da aka tambaye shi ayyul amali afdal sai ce imanu billahi wa rasuli imani da Allah da manzonsa sannan aka kama ganin sallah an tambaye shi ayyul islami afdal a cikin ayyuka na musulunci wanne yafi sai ce an tudu ima ta'ama wa taqra as-salamu ala man arafta wa man lam ta'rif karanta ka dinga cikakke da abinci sannan ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da sauran irin waɗannan wani a ce masa bin iyaye wani a ce kar kai fushi wani kaza kowa to sai malamai suka ce ikhtalafa al-jawab bi ikhtilafi ahwali as-sa'ili amsoshin suna sabawa ne da sabawan halin masu tambaya wani a zo ya tambaya ko ni aiki yafi kuma bai da matsala a tauhidi sai ka ce sallah ile yana da dan matsala a sallah ko kuma sallan yana yin ta amma ba a farkon lokaci wai kace ka dinga sallah a farkon lokaci wani kuma ba bin iyaye ne ba kyautata iyaye sai kace abin da yafi shine kyautata iyaye wani kuma ba abin da yafi cewa wani baya sallama wa musulmi sai kace ka dinga yin sallama wani fushi ne matsalan sa kar kai fushi za ta gazab to sai ka duba me damuwar mutum sai ka nuna masa muhimmancin wannan abu to shi yasa aka caccanja duk wannan ayyuka ne masu falala amma a cikin su wasu sun fi wasu falala amma idan ka duba halin da mutum yake ciki kuma to sai ka bashi wanda yake sakaci a kansa to shi kuma haka gaya masa haka din ya bi don ya gyara wannan wancan dama bai da matsala a kansa wannan sai aka ce sallah as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin ta me yasa muka ce a farkon lokacin ta saboda an ce ala ala lil isti'la ai ala ra's waqtiha akan lokacin ta kenan farkon lokacin ta shi yasa ba ce as-salatu fi waqtiha ba za ta ce fi waqtiha a farkon lokacin ta kenan abin nan a cikin lokacin ta kawai ba ta ce farko ba ko farko ko tsakiya ko ƙarshe tare da cewa ita sallan dungurungun din ta hiya afdalul a'mal tace aikin da yafi kowanne in ban da tauhidi amma kuma kai ta a farkon lokacin ta kuma yafi shi yasa yazo a riwayan Abi Dawud wanda hadisin wasu sun ce bai inganta ba as-salatu fi awwali waqtiha, sallah a farkon lokacinta. To ko da fi awwali waqtiha bai inganta ba, amma ala waqtiha ya inganta. Ala yana nuna farkon lokaci, tunda ba ce fi waqtiha ba. Akwai ruwayar li waqtiha da lokacinta, shi kuma ya daukan farko da ƙarshe da tsakiya, amma ala kuma yana nuna farko. Shi sa malamai suka tafi akan farkon lokacin ake nufi. Ibn Rushd, amma mai manzuma Ibn Rushd Abdurrahman ya cewa wa alam bi anna afdala sa'ati salatuna fi awwal al-awqati, ka sani mabibicin da'a shine sallah a farkon lokaci. To sallah a farkon lokaci mustahabbi ne, haka aka fi so da zaran lokaci ya shiga ayi sallah. Amma ba ana nufin wai ko minti ɗaya ba za a ƙara ba, a kira sallah a jira ma mun su haɗu sai a yi sallah. Don daga, in misali a ce maka 12 rana ne lokacin azara yake shiga, to daga 12 rana har ƙarfe ɗaya duk farkon lokaci ne, tunda azara yana kaiwa har ƙarfe 3 ko 3 da rabi ko ƙarfe 4 ma. To wannan mustahabi ne, sai dai a sallah guda ɗaya da kuma hali guda ɗaya na wata sallah. Sallah guda ɗaya ita ce sallar isha. Ita kuma sallar isha ka yi ta a ƙarshen lokacinta ya fi a kan ka yi ta a farkon lokacinta. Duk lokacin da ka jinkirta, to jinkirin ya fi a kan yin ta a farkon lokaci. Idan ana tsoron ma mu za su yi bacci ko za a watse wa masallacin, to wannan sai a jinkirta, abin nan sai a yi ta da wuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan suna da yawa sun kai guda 6. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya jinkirta sallan asuba, a sallan isha bai zo ba. Har sabai suka kama gingidi, suna ta gingidi kansu na rawa, can sai ya fito bayan dare ya kai ribi, kamar a ce maka 12 dare suna nan suna jira. Sai ce innahu da waqtuha lawlan ashqa ala ummati, cancin ta yi sallan isha shi ya fi falala ba don kaɗi matsawa al'umma ta ba. To fikihun a nan shi ne, da za ka ce kai masallacinka kullum ƙarfe 10 goma ake sallan isha, da za ka rasa mamu wajen ka ba na yi. Ba ku gani yanzu duk masallacin da ake sallah da wuri an fi samun kwastomomi. Kuma haka ba ne yanzu sallan juma'a mai 12 da rabi a ya fi samun fasinja, ke da wanda zai ƙarfe ɗaya, mai ƙarfe ɗaya fi mai ɗaya da rabi, mai ɗaya da rabi ya fi mai ƙarfe 2. To mutane suna da mai gaggawa, khuliqal insanu ajula, suna da zauri. To kai yanzu isha ɗinka zai kace sai ƙarfe 10 ko 11, sai dai ka zo kai kai kaɗai ko kai da mamunka da ladaninka, ba ku da yawa. To shi yasa saboda wannan maslahan, to karka matsa, sai dai su mutane suka zaɓa wa kansu haka. Shi yasa manzon Allah bai dawwama yana hakan ɗin ba, yace don kar ya matsawa al'ummarsa, kaga akwai matsawa a ciki. To ita isha dai duk lokacin da aka jinkirta ta yafi a kan a yi ta da wuri, wanda ya yi ta ƙarfe 8 ya fi samun falala a kan wanda ya yi ta ƙarfe 7, wanda in lokacin ya shiga kenan, wanda ya yi ta 9 kuma ya fi wanda ya ƙarfe 8, haka nan har zuwa ƙarfe 12. Don manzala tuwa ya ce wannan lokacin shi ya fi ba don karɓi matsawa al'umma ta ba. Kenan in ana maganan falalan sallah a farkon lokaci, to sallan isha ba ta shiga ba. Don manzo Allah ya ce a jinkirta ta shi yake. Sannan sallah ta biyu ita ce sallan azhar, amma ita ba mutlaqan bane, ita a hali guda ɗaya ne lokacin da rana take da tsananin zafi. Ita kuma a wannan lokacin an fi son a jinkirta ta sai rana ta ɗanyi sanyi a kan ka yi ta a farkon lokaci. Amma in ba a zafin rana, to ita ma ka yi ta a farkon lokaci ya fi a kan ka jinkirta. Wannan saboda hadisai da suka inganta daga manzala ta sama, akwai hadisin Bukhari yana cewa idza ishtadda al-hawr fa abridu bis-salah fa inna shiddata al-hawr min fihi jahannam. Idan zafi yayi tsanani, to ku sanya ya sallah, ku dan jinkirta har zafin ya dan sassauta. Yace saboda tsananin zafi numfashi ne na wutar jahannam, ita take furo zafin, shikenan sai zamana zafi ya yawa a gari. To a wannan lokacin ana son a ɗan sassauta, kar a zo da wuri saboda tausasa mutane. In an ce su zo tun farkon lokaci, rana zafin rana ya yawa, to sai ka jinkirta a lokacin da ake tsananin zafi, kada ka ainihin wato yinta a farkon lokacin garjin rana. To wannan hadisin yace sallah abunan a jinkirta sallah, amma sallan azhar ake nufi saboda wata riwaya da take cewa abridu bizuhri fa inna shiddatal harri min fihi dahan. Ku sanyaya sallan azhar in lokacin zafi yayi, ku dan bari ku dan jinkirta saboda tsananin zafi yana daga cikin numfashin wutan jahannama. Ku dan jira. To kaga sallan asuba ai sallan abunan azhar ita kuma fi son a jinkirta ta a lokacin zafin rana, amma ba lokacin zafi ba kuma a yi ta a farkon lokaci ita ma yafi akan a jinkirta. To amma sauran salloli guda uku da asar da magariba da asuba su kuma ala ayi halin a yi su a farkon lokaci shine yafi akan a yi su a tsakiya ko a ƙarshe. Matsala ta biyu shine birrul walidain. Sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce to banda wannan wanne yafi, sai aka ce kyautatawa iyaye, shine ma'anar birrul walidain. Ana cewa bin iyaye saboda bin iyaye yana daga cikin kyautata musu, amma kalman albirru da cikin aita kyautatawa, tausasa musu, tausaya musu, to wannan yana daga cikin afdalu da'at, cikin da'a masu abinnan da'a da yake da falala. To akwai bin iyaye, kaga daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وابنه وأن اشكر لي ولوالديك واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فشيسا كيوتا تائيا ببن الأمرين كما كيوتا تائيا أقوي البركة أجتك متن بزي ولا كانت با دنيا دينا كيوتا تائيا san nan nabiyu in yana saba musu ko kuma yana muzguna musu ko yana cutar da dinga tunanin anya wannan yayi wa iyayensa biyayya ko anya ya gama da iyayensa lafiya kuwa, da duk abin da za a yi ka gama da iyayenka lafiya su sa maka albarka, wannan shine zaka ji dadin rayuwa, kai rayuwa mai albarka kuma ka je lahira ka tadda sakamakon. Al-abu awsatu abwabil janna, inji manzalar sa, uba shine mafificiyar kofar aljanna. Yace fa fa zalika albabu aw awizihu fadi zalika albabu arifasu, ka walakanta wannan kofan ko ka kyautata mata ko ka kiyaye ta, wannan ya rage naka. In ka walakanta ba ka shiga ba, in ka kyautata kuma za ka shiga. Sannan aljannatu tahta aqdamil ummahat, aljanna tana karkashin dugadugan uwa. In ka kyautata mata ka shiga, in ba ka kyautata ba ta danne abun ta rufe kofan ba ta inda za ka shiga. Ma'ana dai sai kai wa iyayenka biyayya sannan za ka shiga aljanna. To ma'anan kyautata iyayen, kyautata musu ga dukkan ma'anan kyautatawa, ka kyautata musu da hidimar da kake musu da dukiyanka ko da alfurmanka, ka kyautata musu wajen mu'amala da su, wajen girmama su da daraja su, da wajen yi musu lafuza masu daɗi. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim, magana mai daraja, babu tsawa babu tsaki, kar ka gajiya da su saboda tsufansu, musamman in sun tsufa. In sun riga sun tsufa yanzu taimakonka suke nema, ba amfani da za su maka. To a lokacin wasu suke gudun iyaye saboda sun zama ɗawainiya kawai, amma lokacin da suke da ƙarfi, suke da wadata, wani ko don wadatar nasu zai musu biyayya saboda ya samu wani abin duniya. To amma sun riga sun tsufa, suna buƙatar taimakonka ne, ko talakawa ne taimakonka suke buƙata. To anan ne ake gane ɗa mai albarka, ya yi musu hidima, ya kyautata musu, sannan ya kame daga cutar da su, kar ya dinga cutar da su ko da lafuza na magana ko da ko aikace, ko ya bar abin da ya zama wajibi ya musu, ya bar su da ninwa ko makamancin wannan. Sannan kuma kar ya bari wani ya cutar da su, sannan ya daraja su, ya girmama su, sannan kuma ya girmama abokaninsu, sannan ya sadar da zumuncinsu, wato ya kyautata wa 'yan uwansu. Duka wannan yana daga cikin wato ainihin kyautata wa iyaye, kuma mahaifiya ita ce a gaba, sannan uba, sannan sauran. Manzala sallama ya ce ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka fa adanaka fa adanaka ko fal aqrab fal aqrab. Wani ya tambaye shi waye fi cancanta in kyautatawa a duniya, yace mahaifiyarka. Yace sai waye? Yace sai mahaifiyarka. Sai waye? Sai mahaifiyarka har sau uku. Yace sannan ka kyautatawa babanka, sai kuma wanda suke kusa da kai a danki. Ka kaga uwa ita ce tafi, saboda uwa ta fi abin tausayi ko fiye da namiji, kuma uwa ta fi fiye da uba, uwa ta fi tausaya maka akan babanka, wannan ko shakka babu, ta fi tausaya maka akan babanka. Shi yasa a wajen kyautatawa ta zama ita tana gaba-gaba fiye da uba, wannan kowa ya san wannan. abu na uku shine aljihadu fi sabilillah, wato yin jihadi don daukaka addinin Allah. Din aka faɗi jihadi galibi ana cewa fi sabilillah, saboda akwai mai jihadi ba fi sabilillah, akwai wanda zaka yana jihadi don nuna jaruntaka, shi mai karfi ne buki kafuri ya more kawai, shi dan ta more ne kawai, ba yana sha'awan ya ga yana dukan mutum kawai, zaka wannan azzalimi ne kawai, ba daraja yake nema. Akwai mai jihadi don kabilanci kawai, tunda wani ba dan kabila na bane kawai bari in gama da shi, wannan shi ma ba jihadi. Akwai jihadi don riya, a dinga ta ka aiwa ne bawan Allah ne, kaga yanda yake jihadi. To duk wannan maza su ace ba fi sabilillah bane, don an tambaye shi mutumin da yayi jihadi don kabilanci, da wanda yayi jihadi don riya don ace masa bawan Allah, da wanda yayi jihadi don ace masa jarumi ne kawai saboda jarunta kawai, sai yace duk wannan ba fi sabilillah bane. Yace man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, duk wanda yaki don kalmar Allah ta daukaka kaga da yau akwai masu jihadi wanda ba fi sabilillah bane, ba su da falala sai ma alhaki, kai mun ga masu jihadi ma saboda kudi, saboda su balle bankuna, su balle shagunan mutane, su saci kudi, dama yan fashi da makami ne, suna tare hanya su dauki kudi ko su fasa gidajen mutane, sai aka ce to ai ga jihadi ne yazo, kuma a cikin jihadi akwai diban ganima ta ƙarya, a fasa shagon mutum bai jiyo bai gani ba musulmi, ko a je a fasa banki a ɗebi kudi, sai suka tsunguma suka tafi wancan bangare. To kaga wannan fi sabilil mali ne ba fi sabilillahi ba, saboda kudi akwai don riya da makamancin wannan. Saboda haka jihadi sai kai don Allah, sannan zaka samu falalan da ke cikin wato ainihin jihadi. To sannan jihadin kuma maratib ne, akwai jihadun nafs, mutum ya kokari ya gyara kansa ya zama mutumin kirki bawan Allah, wannan shine aujabul jihad. Jihadun nafs aujabu min jihad, shi yafi zama wajibi. Dai baka gyara kanka ba, to wancan jihadin ba za ka iya yin sa daidai ba, za ka yi shi don riya, za ka yi shi saboda wata manufa daban, ko ka kasa yin sa ma. Amma in ka riga ka gyara kanka ka zama mai tsoron Allah, to an yi babban kenan, to kuma sai kai sauran jihadi ko na yakan kafiran in ya cika shurudansa, ko jihadi na da'awa ilmantar da mutane, ko jihadi na taimakon al'umma, ko jihadi na kawo ci gaba a cikin al'umma na ƙasa da sauransu, wannan duk bayan ka zama mutumin kirki bawan Allah. Amma in baka gyara kanka ba, to kuma kana da damuwa. Don manzon Allah ce al-mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu, mai jihadi shine wanda ya yaki ransa ya gyara kansa, ya fahimci addini, yayyo Allah ta'ala da'a sau da kafa, yayi hakuri akan haka, ya nemi ya gyara ƴan uwansa musulmi. To wannan shine wanda ya jihadun nafsi kenan, shine wanda wato babban mai jihadi kenan, babban mai jihadi. Amma kana barawo ko kana dan tamori ka ce kai mai jihadi ne, wannan kana yi saboda wata manufar ka ta duniya kawai, ba don Allah kake yi ba. Dole sai ya zama akwai ikhlasi, ko kuma don a sani shi wannan ba jihadi ne fi sabilillahi ba. Saboda haka jihadi yana da ainihin matukar muhimmanci. To anan an gabatar da sallah akan birrul walidain da kuma jihadi, saboda sallah tana lazimtar mutum ala ayi hali, duk halin da kake ciki ba tarbu da kaima. Shekaran jiya wani yana tambaya na wani dan uwansu bai da lafiya, da ya fita hayyacinsa daga baya ya dawo kwana biyu kuma bai yi sallah ba har ya rasu. Na ce laifin ku ne, ai ita sallah ba ta faɗo ai dai kana cikin hayyacinka. Baka cikin hayyacinka shikenan, ka haukace ko rashin lafiyan ka suma, baka san me kake yi ba, ko an maka magana sallah baka san me yake faɗa ba, wannan ta faɗi maka, Allah bai zai kama ka. Amma in dai mutum yana cikin hayyacinsa, to zai sallah a duk halin da ya samu kansa. Mai jinyan ya gaya masa cewa lokacin sallah in zai iya alwala ya yi, in zai iya yi da tsayuwa da ruku'u da sujjuda ya yi, in ba zai iya tsayuwa ba ya zaune, in ba zai iya zaune ba ya tsaye, abin da ya yi a kwance. Saboda manzon Allah ya gaida Imran bin Hussein bai da lafiya, sai ya Rasulullah ga halin da nake ciki, basur ya matsami, ya zan yi ne sallah? Ya ce salli qa'iman fa'in lan tastati fa qa'idan fa'in lan tastati fa ala janbi, kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba kai a kwance, kai a tsaye a jingine ba ka iya ba kai a tsaye a kai a zaune a jingine ba ka iya ba ka kwanta, kwanciyan kuma ka kwanta ta dama abin a rigingine afuwan kawafuwanka suna kallon alqibla, in ba za ka iya ba kai ta bangaren dama, in ba ka iya ba bangaren hagu, in duk ya gagara ko to ne bangare dole kai sallah ko da rubda ciki ne in ba za ka iya kwanciya ba sai da rubda ciki za ka yi sallah ka dinga nuni da kanka kai ruku ka dago ka zo in ya gagara ko da idon ka ne ka dinga nuna in idon ma bare ki tuba to a zuciyanka kawai gashi yanzu kana tsaye ne kana sallah kana kira'a kai ruku haka a zuciyanka ka dinga kaddarawa har ka zauna tafiya har ka sallame matsigar kana cikin yakin ka dole kai sallah haka ba ta faduwa Allah ayi halin sai dai in baka cikin hayyacin ka to sai saka kawo ta a farko sannan sai aka kafirul walidain kafin jihadi saboda me saboda jihadi baya yiwa sai da izinin iyaye in dai jihadu talab ne zaka fita wani gari a ja yaki kafir to sai iyayenka sun baka izini kafin ka je shi yasa aka ce sai wanne aka ce bin iyaye sannan kuma sai jihadi a sai bin iyaye na gaba da jihadi kyauta ta iyaye na gaba da jihadi wani ya zo ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullah zan tafi jihadi fi sabilillah yace a hayyun walidaka iyayenka suna raye yace na'am yace fa fi ma fajahi kaje ga musu hidima shine jihadin ka wani ya ce ya rasulullah ina zan tafi jihadi tare da kai ina neman lada wajen Allah amma na bar iyayena suna kuka ba sa so manzo Allah ya ce masa attabtajil ajra min Allah kana neman lada daga wajen Allah yace he yace ibil haffa abkihima kama abkaitahuma kaje ka basu dariya kamar yadda ka basu kuka to shine ladan ka ba tafiya jihadi ba tafiya fa jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya je rarrashi iyayensa ya ce akan ya tafi jihadi to ina ga masu bijirewa iyayensa su ce sun tafi jihadi jihadin ma da in an sashi a faifayi na musulunci ko a sikeli na musulunci yana da matsala amma ka take iyayenka ka tafi ko ka tafi ka basu yunwa ma ta kashe su sai ka tafi jihadi wani irin jihadi ne wannan dole sai da izinin iyaye shi yasa na aka gabatar da kyautatawa iyaye akan jihadi to zaka dole mu san wannan to zaka shi yasa zaka ga in dai jihadi ne wanda yake na ƙurai to za ka ga malamai su ne a gaba gaba masu addini su ne a gaba gaba ba jahilai ba wanda ba su san addini ba ba yan rigima ba ba yan tamure ba ba masu zagin al'umma ba ba masu cutar da musulmi ba kuma ba musulmi yake yaki ba fa ana yakan wanda ba musulmi bane shi kan musulmi in riga ce la ilaha illallah shikenan za mu karanta hadisin a gaba umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idha qaluha atamu minni dima'u wa amwalu ila bihaqqi in sun fadi la ilaha illallah shikenan baka da daman da zaka yake su shi yasa Usama da yazo yana gwabza da wani kafiri yana rike da takobi in ya samu dama zai kashe shi sai ya samu dama ya danne shi da ya danne shi zai taka masa takobi sai kafirin sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya musulmin ta kenan ko amma sai Usama ya ce wannan yayi kalmar shahada nan da don tsoron mutuwa ba don Allah ba kawai sai ya duba masa takobi sai ya kashe shi abin sai kuma ya dame shi kuma sai zai ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasula ga abin da ya faru manzala ta suma yayi fushi yake a taqatulahu bada an qala la ilaha illallah yanzu zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah ka kashe shi mutun yayi kalmar shahada amma ka kashe shi sai ta ya rasulullah inma qala ha ta'awuzan ayya sai don ya kare kansa daga makani ya zaka yi da la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah inma qala khawfan min as-sila ya faɗa ne don tsoron makani manzo kuma yace halla shaqaqta qalbahu hatta ta'lama qalaha amla yace in zaka iya gane mutum don Allah ko ba don Allah ya faɗi la ilaha illallah ba to ka tsaga zuciyarsa mana ka gane in zaka iya tsaga zuciyarsa ka gane da ka tsaga man ka gane don Allah ya faɗa ko ba don Allah ba tunda ba za ka iya gane wannan ba shikenan shi khilafi a zuciya yake a zuciya ne in kai abu a zuciyanka in baka yi don Allah ba ina nan a zuciyanka babu wanda ya sani ta tunda ba za ka iya tsaga zo ko ka tsaga zuciyan ba ka gane ba sai mutum yayi kalmar shahada yace maka musulmi ne shikenan sai dai shi da kansa ne zai warware yace a ba don Allah ya faɗa manzala to ai fushi a wannan Usama yace wallahi tunda dai burin ina ma ban musulunta ba sai a wannan ranar saboda tsafar tashi ina ma wannan abu bai faru da shi ba kenan ko a wannan ranar ya musulunta tunda ya musulunta duk ayyukan da yayi a baya an gafarta masa manzala to sai dai biya diyan wannan mutum dan da ya biya diyansa to kai yanzu da ka zo kana ta kakkashe musulmi kana ta da garuruwan musulmi kana zuwa masallatai kana kashe su gudanar jihadi kake to me mutum zai fada ka daina yakan sa ya fadi la ilaha illallah yana sallah kuma ka zo ka yake shi to me zai fada ne baka yake shi ba me zai maka babu to kaga wannan jahilci ne kawai jahilci da rashin sanin addini shi yasa manzo Allah ya tsama ya bada kaidodi na jihad hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه أنا حديث بخاري ده مسلم سكر ويتوش وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما ألا يتدى سود شيد بابنسا قال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ko kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illa allah shaida wa ba mota da gaskiya sai allah muhammadur rasulullah kuma nabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shine tauhidi kenan wa iqami ssala da tsaida sallah wa ita'i zakka da bada zakka wa hajjil baiti da ziyartan dakin Allah shine ziyartan dakin saboda aikin haji ma'ana da yin aikin haji wa sawmi ramadan da azumin wata ramadan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito hadisi wayannan su ake ce musu arkanul islam ko rukunin musulunci to sai aka ce buniyal islamu ala khams me nafasa ya nafasara wa zai mai tafsiran da nake buniyal islamu ala khams me nace na'am an gina musulunci da abubuwa me yasa ban ce a bisa abubuwa guda biyar ba saboda kure ne wannan fassara Allah ya gina musulunci akan abubuwa guda biyar kenan abubuwa guda biyar din ba su ne musulunci ba an zo an gina musulunci akan su ne ka ban ji wannan to sai dai ka ce da abubuwa guda biyar buniyal islamu ala khamsin ay buniyal islamu bi khamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar ba akan abubuwa guda biyar ba saboda haka abubuwa guda biyar din su ne suka zama me musulunci kaman gida ne da fili ko an gina gida akan fili kaga filin daban in yana nan a fili sunansa fili sai an yi gini akan sa sai a ce to an yi gida to kaga amma da block din da cementing da rufi da waye su ne gidan su wayannan abubuwan su ma da tauhidi da sallah da sauransu su ne suka zama me suka zama musulunci shine ma'anan buniyar islamu ala qarsin saboda da'iman huruful jarri tatanawab harufan jarra wani yana tsayawa a matsayin wani la usallibannahu fi juzu'in ala juzu'in sai ace fi maimakon ace ala saboda haka ana iya wannan ace sallabin nazi maimakon sallalin nazi yayi wa mutane sallah sai ace bin nazi aka kawo bawo da a wajen lamuni to wannan iskalin imamu no ya warware shi a wani a sharhin da yawa 40 hadis akwai wannan hadisi a cikin 40 hadis to imamu no ya yi sharhin 40 hadis sai dai sharhin abu mamaki bai shahara ba kowa ne ya san shi ba amma ya sharhin sa a takaice to da haka an gina musulunci da abubuwa guda biyar kenan abubuwa guda biyar din su ne musulunci kaga tauhidi shine babban ginshikin kenan wannan ana ce musu arkanul islam rukunin musulunci me rukuni shine kofa wanda yake tare wani abu to idan za a yi daki wanda ba a son ya girgiza a irin zamanin da ake yi da kofanni to kofanni guda biyar ake yi ko yanzu ma kaga akwai kofannin da suke tsakiya idan take za a yi ko kuma ainihin rufin yayi tsawo ya girma to sai a yi kofa guda daya a tsaki ita ce babba to kuma sai a yi guda biyu ta bangaren yamma guda biyu ta bangaren gaba to wannan gufa na tsakiya din fila ta tsakiya kenan ita ce tauhidi na gefe da gefe guda biyu nan guda hudu sune sallah da azumi da zakka da aikin haji so da haka sune suka hadu suka zama musulunci to wannan gufa na tsakiyar nan tauhidi da zaran ya rushe kawai dakin zai kurma ne saboda fadin da yake da shi in an rasa tauhidi kawai sai ya kurma to da ka sauran guda hudun ba za su iya rike shi ba to amma idan akwai cewa wata gofa ɗaya ta faɗi kuma ya zama yana nan sai dai a zo a ƙara daga gufan a ƙara daga filin domin yau da gobe kada wancan wani ne sai nan tauhidi shine babba shine zi'amul islam shine sannan kuma sai kuma wani gefe gefe shine na farko shine sallah to sallan zi'amul ibadat ibadan da tafi kowace wato ainihin girma mun bayani ta a can baya kuma duk wannan hadisi na gaba za su yi mana magana akan wato mahimmancin sallah kuma ita aka fara farlantawa bayan tauhidi bayan an farlanta tauhidi an wajabta shi shekara goma sai aka wajabta sallah kaga ita ce ta biyu kenan da aka yi isra'i da miraji bayan wajabta sallah da shekara hudu an yi hijira shekara ta biyu sai aka wajabta zakka aka wajabta azumi a shekara daya sannan bayan nan kenan tsakanin su da sallah shekara tsakanin tauhidi da sallah shekara goma tsakanin sallah da azumi abin nan da zakka da azumi kuma shekara hudu to in kace tsakanin zakka da azumi da tauhidi kuma shekara goma sha hudu to bayan nan kuma a shekara ta tara sai aka wajabta aikin haji kaga aikin haji kuma tsakanin sa da tauhidi shekara 20 da nawa 22 tsakanin tauhidi abin nan aikin haji da sallah shekara ko sha biyu to haka to saboda haka daga sallah daga tauhidi sai sallah sannan sai zakka to galibi sallah sai a ce iqamatu sala iqalla da rukunninta da wajibabbunta ba ka yi ta yadda ka ga dama tana da rukunni tana da wajibabbu tana da shuruɗi duk sai an same su sallan ka za ta inganta sannan kuma ka tsaye da sallah ma'anar ta ka dawwama a kanta ya zama kullum kana yi shine ka tsaye da ita azza Allah asar maghriba isha asuba ba wacce za ta wuce ka koyaushe kana yi ka ji zintin ta shine ma'anar ka tsaye da sallah sannan ka bada zakka zakkan dukiyanka kuɗi ne ko dabbobi ko amfanin gona shine rukuni na uku wajibi ne ka bada shi sannan sai kuma yace wa hajjil baiti da aikin haji wa sawmi ramadan da azumi ramadan wannan hadisin Abdullahi bin Umar ina nuna kaman aikin haji yana gaba da azumi amma ba haka bane azumi shine a gaba kafin aikin haji saboda anan yayi adabi da wawu ne wawu la tufidu at-tartib ko at-taqib saboda ka wawu mutlaqul adab ne kawai mudo kaman warka'u wasjudu warka'u ne wasjudu warka'u ku yi sujjada ku yi me ruku wasjudi warka'i ki yi sujjada ki yi ruku amma ruku'un ake fara yi kafin me kafin sujjada a sallah to haka shi ma nan da aka ce da aikin haji da azumi to sai an yi azumi ake aikin haji ma'ana azumi shine a farko tsakanin su ma shekara nawa wannan hijira ta shekara ta biyu wannan shekara ta tara kaga tsakanin su ya kai shekara bakwai a tsakanin su so da haka kenan wannan adafin na cewa aikin haji sannan aka gabatar da haji akan azumi ba yana nuna aikin haji ya riga azumi bane bane an koma tarihi ba haka bane to da ka shi yasa ba a ce wa hajjul baiti fa sawmu ramadan ba a ce summa sawmu ramadan ba a kawo summa ko fa'un ba da sai ya nuna ya riga kuma hadisin sai na Umar radiyallahu anhu shahararren hadisi wanda ya bayanin imani da musulunci da alamomin tashi alkiyama ai kaga shi ya faɗi azumi ne kafin me kafin aikin haji da ainihin malaika jibril ya tambayi manzala sun ya ce akabirni anil islam ba ni labari dangane da musulunci sai ta islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa tuqima as-sala wa tuti az-zaka wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila kaga yake haji shine a garshi musulunci kai tauhidi kai sallah kai azumi ka bada zakka kai azumi sannan kai aikin haji in kana da iko to da aikin haji sai kana da iko walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila dole mu sai aikin haji amma in yana da ikon yin aikin haji in ba da iko an dau abin na dauke masa to wannan sune ainihin wato ainihin rukunin musulunci awwalu hat tauhidu was salatu thumma siyamu ba'dahu zakatu wa hajju baitillahi lil musta'i zakal ladhi bi ashrafil bibai to da haka a haka yanda na jeran tasu a haka suke jere tauhidi sallah zakka azumi sannan aikin haji to wannan rukunin fa in haka rasa su to an rasa imanin ka an rasa musuluncin ka gaba daya mutum bai zai ce shi musulmi bane baya yin waɗannan rukunai guda biyar to da haka sai an same su sannan su ne suka tawa sannan ne ka tabbata cewa wato ainihin kai musulmi ne. To kuma wayannan su ne duk karantarwan al'umma, ya kamata ta raja akan wayannan, a ƙarfafa tauhidi, sallah, gyaran sallah, ba da zakka, azumi, aikin haji. Kamar za a ga wasu in sun tashi karantarwansu sai su nufi wani wuri daban kwata-kwata, wayannan kankan ba sa cikin lissafi ma, kuma alhalin su ne za ka ba muhimmanci fiye da komai. Hadisi yana nuna mana girman sallah, cewa sallah ita ce azamul ibada, ita ce ma ginshiki na addinin musulunci. Shi ya sa ya zo a hadisi, rasul amri al-islam wa amuduhu salah wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ƙololuwan lamarin addini shine musulunci, shine tauhidi kenan. Sannan ginshiƙin sa shine sallah. Dai mutum baya sallah kuma to imaninsa ma zai rushe. Imaninsa zai rushe, za mu karanta haka ba. Sannan abinda ke tallata musuluncin kuwa shine jihadi. Yin jihadi fi sabilillah. Don karman Allah ta ɗaukaka. Hadisi Imam Ahmad, hadisi ingantacce. Wayannan su ne rukunin wato ainihin musulunci gaba ɗaya. To sai hadisi na gaba. وعنم لي أبنا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. أنا حديث شما حديث البخاري ومسلم. وعنه دقى عبد الله بن عمر كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa, an umurce ni in yaki mutane kafirai kenan, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Kaga shi musulmi tuntuni dama yana da wannan, wa anna muhammadar rasulullah, kuma sai sun shaida annabi Muhammadu manzon Allah. Saboda ko ka shaida babu bautawa da gaskiya sai Allah, in baka yadda da annabi Muhammadu manzon Allah ba ne imanin ka bai ba. Wannan shine irin imanin Yahudawa da Nasara kenan ko, lokacin da manzon su ma ya zo, akwai wanda sun yi imani da Allah da suka ce annabi Musa kawai suka sani, annabi ba su imani da manzon su ma ba, wasu imani da annabi Isa ba, ba su da annabi Isa ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba, to ba mu'mini bane, li'annahu lan takmulu shahada illa bi zikri sahibi shahada. Kalmar shahadan ka ba za ta inganta ba sai ka ambaci, sai kai ambaci manzala ta sama, ka shaida cewa shi manzon Allah ne. Sannan nan ne tauhidin ka ya tabbata. Kuma manzala sama ya bayyana haka, yace wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'minu billazi ursiltu bi illa kana min ashabina. Wannan labarina ko da yana da wani addini, ko yana addinin yahudanci yanda annabi Musa zo da shi, ko addinin Nasara inda annabi Isa zo da shi, bai yi wa Allah shirka ba a wannan bangaren, in dai bai imani da ni ba, to dan wuta ne. Kamar mutum ya yi imani da Allah shi kadai ne abin bauta, annabi Isa kuma manzon Allah ne, ba wai ya ce dan Allah ba ne ko Allah, amma ko bai yadda da manzala ta sama ba, to dan wuta ne. Saka wuta zai tafi. Ko kuma bai hude sai ya yi imani da Allah shi kadai ne abin bauta, ya yi imani da annabi Musa, bai ce Uzairu dan Allah bane, amma bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to shi ma dan wuta ne, bai zama musulmi ba. To da ka dole sai ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shaidawa ba bauta da gaskiya sai Allah, ma'ana babu wanda zaka bauta sai Ubangiji subhanahu wataala. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. To da ka Allah shine abun bautawa da gaskiya. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka shaida manzon Allah ne, ma'ana zaka bi shi cikin duk abin da ya umurce ka da shi, zaka gaskanta duk labaran da ya bayar, ko ba zaka bauta Allah ba sai da abin da ya shar'anta. Shine ma'anan ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ati'uhu fima amara wa naha wa usaddiquhu fima akhbara wa Allah a'budu Allah illa bima shara. In yace nayi zan yi, in yace na bari zan bari, duk labaran da ya bayar, wanda ya faru a baya da wanda za a yi nan gaba, na yadda zan gaskanta shi, na gaskanta shi akan wannan, ko ba zan bauta Allah ba sai da abin da ya zo da shi na shari'a, ba bidiyoyi. Shine ma'anan ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sai ce wa yuqimu salatu, sai da sallah da rukunninta da wajibabbunta, wa yutu zakatu, ba da zakka, kamar yadda muka karanta a wancan hadisin. Sai ce fa iza fa'alu zalika, in suka aikata haka, samu minni dima'ahum, sun kiyaye jinanensu daga gare ni, wa amwalahum, da dukiyoyinsu, ba za mu yaƙe su mu karɓi dukiyoyinsu a matsayin ganima ba, illa bi haqqil islam, in kaga an zudda jinanen su sai a haƙin musulunci, in kaga an kwace dukiyoyin su sai a haƙin musulunci. Ma'ana ko kai kalmar shahada akwai lokacin da za a kashe ka saboda ka taba wani haƙi na musulunci. Idan mutum ya ridda za a kashe shi, in mutum ya kashe wani da gangan hukuncin sa hukuncin kisa, in mutum ya yi zina bayan ya yi aure za a kashe shi ne a jefe shi har ya mutu, ya zama dan fashi da makami za a kashe shi. Kaga wannan duka saboda me? Saboda haƙƙi ne na musulunci, amma ba wai don shi ba musulmi ba ne. Sannan na biyu, ba za a taɓa dukiyansa ba sai da haƙƙin musulunci, shine zai dole ba da zakka. Idan ya ɓata wani dukiyansa sai ya biya, kaga wannan shi ma haƙƙi ne. Saboda haka a musulunci akwai wuraren da za a sa ka dole ka kawo dukiyanka. Amma in ba haka ba, ba za a kwace maka dukiya saboda kai ba musulmi ne. Matuƙar kace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To sai ce wa hisabuhum ala Allah, sanin sirrin su yana wajen Allah ta'ala, shine ma'anar hisabin su yana ga Allah. Idan mutum yace ashhadu an la ilaha illallah, kaga yana sallah yana zakka, ba ka da daman ka kafirta shi. Sanin me ke cikin zuciyarsa ko abin da ke cikin zuciyarsa Allah ne zai masa hisabi a kai. Amma kai ba za ka masa wani, ba za ka ce yana faɗar la ilallah ka ce kai wannan watakila fa ba don Allah ma yake musulunci ba, ina ruwanka? Ka shiga zuciyarsa ka gani, sai dai in wani aikinsa ne ya bayyana shi, ya bayyana ka cewa shi munafiki. Amma ba haka ba, ka bar hisabinsa izuwa ga Allah. Shi yasa manzon Allah ya kushi da Usama, kuma Usama Allah ya yi da wanda Usama ya kashe nan musulmi ne har ya in ba haka ba kowa ma za ka kafurta shi kawai, kowa sai ka ce kafuri ne. Anya wannan sallan da yake na don Allah, anya mutane su ka kafu da wannan umirna anna kuma na turku sarai da ila Allah, mun amu sirri ko abin da ke cikin zukatan mutane Allah subhanahu wataala shine zai musu wato ainihin hukunci. Wannan hadisin manzala kuma ya in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah, in ba su faɗa ba kenan zan yaƙe su. To sai malamai suka ce to ayan alqur'ani ta yi taksisin umumin wannan hadisi, domin an ce annas duk mutumin da bai faɗi la ilaha ba za ka iya yaƙansa, duk mutumin da bai yadda da manzala sama ba za ka yaƙe shi kenan, bai imani da manzala sama za ka yaƙe shi. Sai suka ce a akwai wata aya a cikin alqur'ani wanda idan ahlul kitabi ne ba yahudi ko ba nasari, sannan da zai ba da jizya kuma ba zai yaƙi musulmi ba, to wannan ba za a yaƙe shi ba. Shine katul ladina la yu'minuna billahi wala bi yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun. Ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar lahira ba, ba sa haramta abinda Allah da manzonsa suka haramta, ba sa addini na gaskiya daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara har sai dai in sun ba da jizya. Idan sun ba da jizya sai ku tare su, sun yadda su rayu a ƙarƙashin hukuncin musulmi a cikin ƙasƙanci, suna masu ba da jizya, to a tafiya hakan din ba sai an yake su ba. Amma idan har ba za su ba da jizya ba kuma ba za su yi addinin ba, to wannan kan hukuncin su a yake su. Saboda musulunci al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi, musulunci yana sama ne ba ana ba yana bi ba ne, ba wai a ƙasa yake ba. In sun ba da jizya ai sun kaskanta ko, to a tafiya hakan. To kaga wannan ahlul kitabi kenan. To kenan a kafirai za a kasa su kashi biyu, akwai ahlul kitabi akwai wa'inda ba ahlul kitabi ba. Wa'inda suke ahlul kitabi in sun ba da jizya shikenan, wanda ba ahlul kitabi ba kuma ko yaƙi ko musulunta, ko yaƙi ko musulunta, ko kuma ahlul kitabi suna can nesa, hukunce-hukuncinku ba zai shafe su ba, ba za ku iya mulkansu ba saboda nesa da suke da shi. Wasu mutane suka ce su ma za a iya zuwa a ji a yaƙe su. Amma yaƙi sai da shugaba, sai da ikhlasi, sai da tanadi na makamai wanda kun san za ku ci nasara a gabirin jahil zatonku idan za ku yaƙe su, sai kuma da izinin iyaye. Sai ya zama yaƙin zai ɗaukaka addinin musulunci, ya zama yana da izza, musulunci zai zama abin tsoro in an yi shi, ba wanda in an yi shi kawai za a zo a samu matsala ba. Sai ya zama maslahansa ta fi ɓarnar da za a samu a ciki. To sai a ce bismillah a tafi jihadi fi sabilillah. Sannan kuma wannan hadisin ya zo da wasu riwayoyi daban. Akwai riwaya da ta zo da kalmar shahada kawai, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوا فإذا قالوها أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ويسابوا على الله wannan sai da umurce ne in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah kaga in sun fada kawai shikenan idan suka fada sun kare dinanin su kaga akwai bambanci da hatta ya shahadu sai sun shaida kaga shaida har a zuciyanka haka abun yake to sai aka ce sai sun ce tunda ba za ka iya gane zuciyar ba kenan in sun fada kawai ka kaddara har zuciyar ma haka ne ba za ka yake zuwa to riga sun fadi sun yi kalmar shahada sannan ba a kara da sallah da zakka ba saboda kalmar shahada tana iya nuna mutum musulmi ne ko da bai yi sallah ba bai yi zakka ba sai dai a yi shakkan imaninsa in baya sallah in ya yi inkarin sallah ya zama kafiri in bai inkarinta ba yana nan a musulmi amma musulmi fasiki mai sabon Allah to lokacin da Sayyidina Abubakar ya zama khalifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura damara zai yaki waɗanda suka hana zakka to sai na mare ce ya za kai ka yaki mai fadan la ilaha illallah ai manzo Allah sai sun ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'an wa amalan an umarce ni in yaki kafirai sai sun ce la ilaha illallah in sun fadi la ilaha illallah sun kiyaye jinanan su bazan zubar ba sun kiyaye dukiyoyin su bazan kwace ba yace to mutumin da yake fadan la ilaha illallah da hujja kake da shi na ya kansa to sai Sayyidina Abubakar yace masa to ai kafe illa bi haqqil islam sai da haqqin musulunci yace wa zakatu min azami huquqiha zakka yana daga cikin mafi girman haqqin musulunci don rukuni na musulunci yace wallahi sun hana zakka zan yake su yace wallahi law qatilanna man farraqa baina salati waz zakka duk wanda ya riba tsakanin sallah da zakka ce wallahi sai na yake shi yace wallahi law mana unu anaqan kanu yaduna wa al'adi nabi sallallahu alaihi wasallam laqatantu bi zai da za su hana dan karamin akuya idai a zamanin manzon Allah suna bayarwa yace wallahi zan yake su akan wannan to daga nan sai Sayyidina Umar ya gane lalle Sayyidina Abubakar yana da hujja yace fa arabtu annahu alhaq na gane ya kan wanda suka na zakkan nan gaskiya ne shikenan na sallama na mi kauya kuma aka yake su so da haka idan shugaba ya ce mutane su kawo zakka sai suka ki kawa suka fito na fito da shi to ya halatta ya yake su amma in baka dau makami ba sai da karfi sai a kwace zakkan kawai a jale ka ba duka ba zagi da karfi amma in kace za ka fito na fito da shugabanni na musulunci to shikenan sai a yake ka sai a yake ka da makami har sai an gabayan ka saboda kare ba tsakanin wato ainihin rukunin musulunci Imam An-Nawawi yace wanda ya bar tauhidi hukuncin sa hukuncin kisa don yayi ridda saboda man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya bar addini wanda ya canja addinin sa ku kashe shi wanda ya bar sallah shi ma hukuncin sa hukuncin kisa ne in ya barta saboda bai yarda da ita ba bai yarda dole bane to za a kashe shi kisa na kafirci kafiri ne bayan an kashe shi ba za a binne shi a makabartar musulmi ba za a masa sallah ba za a binne shi a makabartar musulmi ba kuma iyalen sa ba za su ci gadon sa ba saboda musulmi ne sai dai in kafirai ne iyalen nasa ɗan uwansa masu cin gadon sa sannan ya yadda wajibi amma ya ce bai zai yi ba to za a kashe shi kisa na haddi shi kuma za a masa sallah amma ga magarin musulmi ba manya ba sannan kuma za a binne shi a makabartar musulmi kuma za a ci gadon sa idan mutum yace bai zai bada zakka ba a kwace da karfi hukuma ta kwace zakka in yace zai fito na fito da hukuma da makami a yake shi a gama da shi idan yace bai zai yi azumi ba to a kulle shi a daki daga keton alfijir sai a kulle daki inda babu abinci babu ruwa sai an yi kiran sallar magariba sai a bude shi ya fito ya bude baki azumin dole kenan ko yana so ko baya so hukuma za ta yi wannan in yace bai zai aikin haji ba yace a bar shi da Allah saboda akwai sabani wasu sun ce alhajju ala tarahi ba dole ne lokacin da ka mallaki kudin aikin haji ka je a wannan shekaran ba to kaga tunda wasu sun ce za a jinkirta to sai ka jale shi kila badi ya je kila wata shekaran ya je in yaki zuwa shi da Allah shi kuma sai a kyale shi da Allah to haka hukuncin rukunin musulunci guda wato ainihin biyar suke hadisi na gaba wa an mu'az radiyallahu anhu ba'atha qala ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman fa qala innaka tati qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa in ata'u لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أداؤوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أداؤوا لذلك fa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an Mu'adh radiyallahu anhu, daga Mu'adh bin Jabal Allah ya tada shi, kale yace ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Yaman, manzon Allah ya aike ni zuwa ga Yaman na zama jakadan sa a can, na zama ambassador sa a can a shekara ta 10. Faqala sayyati innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi, zaka zo wa mutane ne ahli al-kitabi, zaka je ka samu nasara a Yaman. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, in ka je ka kira su zuwa ga shaidawa babu wata da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah, cewa ni manzon Allah ne. A wani hadisin fa'ikum wala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, na farko da zaka kira su zuwa gare shi shine shaida babu wata da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne, ma'ana ka kira su zuwa ga tauhidi. Fa in ada'u li zalik, in sun yi maka biyya akan wannan suka yi tauhidin, to fa'alimhum, ka sanar da su anna Allah ta'ala iftarada alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa layla, Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a kowane yini da dare, azza Allah asar maghriba isha asubahi. Kaga wanda bai tauhidi ba ba za ka ce ya salla ba, saboda Allah bai zai karfi sallan sa ba, dole sai akwai tauhidi. Fazalika al-islamu wal furu'u tasihuha bidunihi mamnu, saboda haka ba abinda zai inganta na aikin mutum sai in ya zama musulmi, nan ne za ka karbi ibadansa. To in tauhidi ya tabbata, ka gaya musu sallah guda biyar, lalle lalle su yi ta, an wajabta musu ita. Fa imhum ada'u li zalik, in sun yi biyayya ga wannan, fa alimhum, ka sanar da su anna Allah aftaraba alaihim sadaqatan, Allah ya wajabta musu zakka, shine ma'anar sadaqa, to khazu min aghniyaihim, wanda za a karba daga mawadatansu, fa turaddu ala fuqara'in amir wa fakirin, su a karba wajen mawadata a bawa fakirai su ci zakka. Fa inhum ada'u li zalik, in sun maka biyayya ga wannan, fa iyyaka wa kara'im amwali, ka shedin ka kama zababbun dukiyoyinsu, manya-manyan shanu ko manya-manyan tumaki ko awaki ko raguma, kar ka yi wannan, daidai wa daidai za ka kama. Wattaqi da'wat al-mazlum, ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta, in ka je ka zalunci wani ka kama kalaldinsa ko uwar garkinsa, to ka zalunce shi, to kuma zai maka mummunan addu'a, ka ji tsoron wannan addu'an, saboda fa innahu, yanda sha'anin da lamari yake, laysa bainaha wa bain Allah hijabun, babu shamaki tsakanin wannan addu'an da Allah. Idan ka zalunci mutum maka mummunan addu'a, Allah yana karbanta, kai tsaye Allah zai karba. To wannan hadisin akwai darussa a ciki. Darasi na farko, manzon Allah ya ce ka sani za ka je wajen mutane ne ahlul kitabi, masu ilimi ne, ba jahilin larabawa ba, sun karanta at-taura, suna da ilimi. To in ka je ka san yadda za ka yi musu wa'azi, kaga wannan yana nuna mai da'awa ya san halin wa'inda yake kira, don ya san da wani irin usulubi da wani irin salon magana zai musu, sannan me ya kamata ma ya fara karantar da su. Kaga yan kafirai ne, tauhidi ne, idan kuma musulmi ne, in akwai matsala a tauhidin ka gyara shi, in babu ka tafi gaba. Sannan in masu ilimi ne, dole sai da hujjoji, idan jahilai ne kuma hikima kawai ake bukata, ba bukatan dalilai. To shi yasa aka ce ka sani fa ahlul kitabi za ka je ka samu, don an tura ka wa'azi wani gari, ka san mutanen garin wani iri ne, ko a masallaci ko a unguwa ko wasu jama'a, su aka sa a gaba don ka san irin wa'azin da za ka musu, karkare na musu hankali ko kuma kasure na ka, ka san wani irin salo za ka yi na wa'azi. Sannan abu na biyu, akwai al'ahamu fal'aham, farawa da abun da ya fi mace, don ka gane aka ce fara da tauhidi, sannan sallah, sannan mai zakka. Kaga tauhidi shine a gaba, sannan sallah, sannan sai zakka, har a tafi azumi. Da kai ma sai ka fara da mafi mahimmanci, duk a al'amuranka na addini ko na rayuwa, wanne ya fi mahimmanci ka fara da shi, sannan ka yi wannan, sannan sai ka yi wannan. Haka in ka je wa'azi, mutane ba tauhidi, ka je kana gaya musu fara, ka gyara musu tauhidinsu tukuna, ko ba su iya sallah ba, ka kama iya sallan da. Sannan abu na uku, sallah, an ba wa sallah mahimmanci, cewa ita ce ta biyu bayan tauhidi, kuma shi yasa malam ya kawo hadisin a wannan babi. So da ka sallah ita ce azamul ibadat, kuma fardu ainin ne, wani baya daukewa, baya daukewa wani, ita tafi girma akan sauran wato ainin abubuwa, ita za a ba mahimmanci bayan tauhidi. Sabanin yan bidiya sai ana gaya maka falalan zikiri, falalan wasu abubuwa daban, an bar sallah ba a koya maka, ba za ka samu suna da darusa na koyar da tauhidi da sallah ba, su ne suka fi mahimmanci, sai dai na koyar da wasu abubuwa wanda suke na falala, su ma a shigar da bidiyoyi a ciki, Allah ta waje. Abu na uku, zakka farki ne ga dukiya, sannan kuma taimaka wa fakirai ne, shi yasa aka ce tukhazu min aganiyain wa turaddu ala in an karbi zakka a wajenka ba fashi da makami aka maka ba a ana son a tsarkake maka dukiyanka ne shi yasa aka ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyoyinsu zaka tsarkake su da wannan zakka tsarkaka ne a gare ka a cire maka ruwa tunda kana iya bada zakka zaka iya bada sadaka ko kyauta sannan kuma an tsarkake maka dukiyanka an cire dotti dotti da wasu abubuwa marasa albarka ka riga ka yi sadaka an cire ka cire zakka yanzu abin da ya rage nan mai albarka ne kuma sannan tsarkakecce ne ka sa kasuwancinka akwai dan matsaloli ka dan ci ci haramun ka dan ko da ba mai yawa bane dai ko a yanayin da kake cinikin akwai dan yaudara a ciki ko ka yi algush ko wani abu haka to in aka cire zakkan nan to zan tsarkake wannan ka ba da jifi sabilillahi ba shi kenan yanzu halal din ka zama halal malakwa wannan shine abin da ake bukata shi sa in ka gama sallah ya ce kai istighfari guda uku saboda akwai dan matsaloli da ka samu a cikin sallah duk tsarkakewa ne to ka ga ta ne ga shi kansa wanda yake cire zakka sannan taimakawa kuma fakire ne shi sa ka ce ana karba daga mawadata a mayarwa fakire sai fakire ake bawa zakka to sai malaya suka ce fakire na wannan garin kenan tunda an ce mutanen yaman a karbi zakka daga mawadatan su a bawa fakire wasu haka suka dai ba za ka fitta zakkanka ta kai ta wani gari ba sai a garin da ka samu kudin muka ce zance mafi inganci zaka bada zakkan koda zuwa wani gari ne saboda maza su yana tura mutane su karbo zakka daga wasu garuwa a zuwa riba fakirin Madina amma dai ya kamata ka riba wani bangare a garin da ka samu kudin don kar a zage ka a ce baka fidda zakka sannan abu na karshe ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta duk wanda ka zalunce shi ko ta hanyar fidda zakka ne to yi maka mummunan addu'a za ta kama ka ballantana ka zalunce shi haka kawai ba gaira ba dalili shi yasa zuwa hadisi a musnad na Imam Ahmad ingantaccen hadisi cewa idan wanda ka zalunta ya maka bakar addu'a kamar ya ce maka Allah ya isa ko Allah zai saka mini ko ya maka wata mummunan addu'a ko Allah ya halakar da dukiyanka ko Allah ya lalata ka to wannan addu'an tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabu samawat فيقول الرب عز وجل بعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين ان yi wannan mumuna addu'an za a dauke ta dora ta akan girgije za a haura sama da ita za a bude duk kofofin sama gaba daya domin a haura da wannan addu'a sai a haura da ita sai ubangiji ta'ala ce na rantse da girmana da buwayana wallahi sai na taimake ka koda ba yanzu ba in baka kama kai kuma to an ji ma za ta kama ka yasa azzalimi Allah yana jinkirta masa amma fotaran zai kama shi sai kaga wala kan cece zama shirme ya zama kwata-kwata shi ba kowa bane a cikin al'umma to a sai addu'an wanda ya zalunta ne shi yasa kaji tsoron zalunci wani yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarju uqbahu ila an-nadami sanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami yace kar kai zalunci koda kana da iko kar kai zalunci domin zalunci karshen sa baya kyau yace zaka je kai zalunci ka kwana bacci amma wanda ka zalunta idon sa biyu yana maka mummunan addu'a kuma Allah baya bacci zai karbi wannan addu'a din so zaka gaji tsoron zalunci ala ayi halin ka zo mutumin kirki al'umma mai tausaya musu mai mutu adalci domin ka rayu rayuwa wanda take mai albarka amma ba haka ba Allah zai kwashe maka albarka ko ba ya zuma nan gaba akwai wanda za su faru da kai ba za ka tuna ma kila zaluncin da kai bane kuma sakamakon zaluncin da kai ne da addu'an bayin Allah da suke maka munanan addu'o'i su ne Allah ta'ala yake kishin su kuma ya karba sannan kake shiga halin da kake shiga Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wow.